A dai rana mai kamar ta yau, wato 14 ga watan Afrilun shekara ta 2014 ne, mayakan Boko Haram suka afka makarantar sakandaren gwamnati a garin Chibok da ke jihar Borno, inda suka yi awon gaba da kimanin dalibai 276, yayin da aka samo dalibai 128. Yau da ake cika shekaru 10 da faruwan wannan aika-aika. Har yanzu kimanin dalibai 91 ne ba a san inda suke ba, wato ba amo ba labari. Albarkacin wannan rana, gwamnatin Amurka ta aikewa da Najeriya sakon goyon baya a yakin da take yi da ta'addanci. Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya aiko mana. Amurka na cewar yau da ake cika shekaru 10 da sace 'yan matan Chibok, tana kara jaddada goyon bayanta ga waɗanda suka rayu cikin wannan aika-aika a cikin ɗaliban. Mr. Ayuba Alamson, da ke zama shugaban ƙungiyar iyayen yara na Chibok, ya mun ƙarin bayani akan yadda suke ji da wannan rana.
Yau shekara 10 da su da dama kimani 90 da har yanzu dai ba duriyansu. Amma gaskiya abin da zan ce shi ne zaman bakin ciki da wahala da rashin kulawa daga wurin gwamnati da dai sauransu. Wayannan abubuwan ne suka yana ji mana zuciya yanzu. Na je na ga sauran iyaye mun haɗu. Abin tausayi ne yana cewa a ƙasar nan za a ɗibi ya mata yin shekara 10, za a ce har yanzu shiru.
Satar ɗaliban na Chibok ya haifar da wata ƙungiyar da ta yi ta faɗi tashin ganin an ceto waɗannan ɗalibai, wato Bring Back Our Girls, da ya ji hankali a ciki da wajen Najeriya baki ɗaya. Dr. Eman Shehu na daga cikin jagororin wannan ƙungiya ta BBG.
To lallai kam muna jin takaici da shekaru 10 kenan da aka yi wannan ɓarnan da yake har yanzu an kasa gano inda sauran 'yan matan suke. Ya zama abin takaici kuma ya nuna cewa jami'an tsaro da ma gwamnati na da babban matsala akan kare haƙƙin jama'a a ƙasar nan, musamman mutanen da ba su da galihu.
Kamar menene kiran ku ko fatan ku ga gwamnatin Shugaba Bola Ahmed Tinubu, musamman ganin cewa ba a lokacin su wannan abin ya faru ba?
Ba lokacin su ya faru ba, amma a lokacin da muka tada wannan babbar bayan kuma yana cikin waɗanda suka nuna goyon baya wanda yake rike da takardar mutum nan na Bring Back Our Girls. Tun da ya nuna goyon baya a wannan lokacin yanzu ma yana da ikon da zai yi abin da waɗanda ya gaji mulki daga gare su suka kafe.
Ganin cewar sauran ɗaliban yau ke cika shekaru 10 cif-cif a hannun 'yan ta'addan, shin an yi akwai yiwuwar fatan gano su? Kuma wani hanyoyi ne ya kamata a bi don ceto su? Tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro Win Commander Musa Isa Salman.
Na farko dai ba a yanke ƙauna. Tun sanda aka wannan abin ya faru shekara 10 da suka wuce, ko waɗanda aka ceto ko kuma waɗanda suka kubuta ko kuma suka gudu daga wurin waɗannan waɗanda ke rike da su. To hanyoyin da za a iya bi, hanyoyin dai da aka bi. Na farko akwai na haɗaka da wato kungiyar nan ta da ake kira Red Cross, an yi haka din da a baya. Na biyu kuma idan waɗannan, domin akwai wasu su da suka riga suka tuba cikin waɗannan 'yan ta'adda, idan akwai waɗanda ke rike da su a samu yadda za a san, samu information inda suke, a yi ƙoƙarin ko za a iya ƙwato su da ƙarfin tuwo.
Win Commander Musa Isa Salman. Kuma duk ƙoƙarin da muka yi domin jin ta bakin ɓangaren gwamnatin Najeriya, abin ya ci tura. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.